Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Numad FM, Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan a koda yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Litinin 2 ga watan Satumba shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kungiyoyin masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da ma 'yan kishin ƙasa suna so a hana majalisa kashe kuɗaɗen sayan kayayyaki amfanin su wanda suka ce ya saba wa kashi 57 na kundin tsarin mulkin ƙasa. Sannan a yau muna so mu ji menene ra'ayinku game da yadda lamarin tsaro yake ƙara muni a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Amurka ta cimma wata yarjejeniya tsakaninta da wakilan kungiyar Taliban wanda zai buƙaci Amurka ta janye mayakanta da ke sansanoni 5 da ke cikin Afghanistan. A cikin wa'adin kwanaki 135 da rattaba hannu a takardar yarjejeniyar. Babban jami'in sasantawa na Amurka ne Zalmay Khalilzad ya bayyana haka a yau Litini da yake zantawa da gidan talabijin mafi girma a Afghanistan Tolo. Yace sojoji 5,000 ne za a janye daga sansanin wato daga sansanin sojojin na Amurka. A yanzu dai Amurka na da jimillar sojoji 14,000 ne a Afghanistan inda kuma take da barikokin soja kamar guda 7 a kasar. Dazuni a yau Litini Khalilzad ya bayyana wa shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani wasu daga cikin muhimman fannoni da yarjejeniyar ta kunsa. Ko da yake kuma bai baiwa shugaban kwafin yarjejeniyar ba. Mahaukaciyar guguwar Dorian a yau Litini ta yi wa tsibirin Bahama kaca-kaca a yayin da iska mai tsanani ta kusa ko ina tare da yin barazana ga rayukan mazauna yankin. Haka kuma guguwar ta sa igiyoyin ruwan teku sun dinga fantsama suna afkawa kan ƙauyuka da garurukan da ke bakin tekun. Abin da shi ma yake barazana ga rayukan al'umma. Masana yanayi sun bayyana guguwar a matsayin babban bala'i mai mummunar barna. Haka kuma sun yi hasashen cewa guguwar za ta ci gaba da fatattakar tsibirin kusan duk tsawon yinin yau da zubar ruwa, wato da zubar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda yawan sa zai kai santimita 60 hade da ƙarfin iska mai tafiyar kimanin kilomita 250 cikin sa'a ɗaya. Wani babban bankin ƙasa da ƙasa mai suna UBS ya yi kiyasin asarar da guguwar zata kai ta kimanin dala biliyan 25 ne. Sai dai an ci sa'a babu waɗanda suka rasa rayukansu sai dai a yankin na Bahamas. Ko da yake kuma wani rahoti ya ce wani yaro ɗan ƙanƙani ɗan shekaru 7 ne ya nutse a cikin teku sanadin haɗarin. A yau Litini ne Iran ta ce za ta ɗauki matakin bijirewa wasu sassa na yarjejeniya da aka cimma ta ƙasa da ƙasa a shekara ta 2015 in har ƙasashen turai basu ɗau matakin taimaka mata kaucewa takunkumi da ƙasar Amurka ta ƙaƙaba mata ba na hana ta sayar da manta a ƙasashen duniya. Mai magana a madadin gwamnati na Iran Ali Rabe ya ce ya kamata a kyale Iran ta sai da manta kuma dole a bata damar dawo da kudaden ta gida. Yanzu haka dai jami'an hukumomi a Iran sun gita wa'adin daga yanzu zuwa ranar Juma'a mai zuwa da cewa za su soma aiwatar da wannan jadabayan daga yarjejeniyar da ta hana Iran ci gaba da shirinta na mallakar makaman nukiliya. Tuni Iran din ta zarce kaiwa matsayin mallakar adadin yawan sinadarin uranium da aka mata izinin ta mallaka. A bara ne Amurka ta kagabawa Iran takunkumin bayan da shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga cikin yarjejeniyar da aka kulla da Iran din. A yau Litinin ake hutun ma'aikata a nan Amurka domin karrama ma'aikatan kasar da gudumawar da suke baiwa tattalin arzikin kasar. A shekarun 80 na karni na 18 an yi wani yunkurin karrama ma'aikatan Amurka wanda a wancan lokacin suke aiki har tsawon sa'o'i 12 a kwanaki 6 kowane mako wanda albashi a wancan lokacin bai taka karaya karya ba kuma har akan samu yara masu shekaru 5 suna aikin kamfani. A wancan lokacin kuwa mutum inshorar lafiya kuwa ba a yin sa. Sai gashi ɗaya bayan ɗaya jihohi sun fara gabatar da dokokin da za su keɓe rana ɗaya a shekara da za a rinka karrama ƙaramin ma'aikaci. A ranar 28 na watan Yuni na shekara ta 1804, Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da dokar tsaida kowace ranar Litinin na farko a kowane watan Satumba na kowace shekara a matsayin ranar ma'aikata kuma ya zama ranar hutu a faɗin ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya kungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da masu kishin ƙasa suna so a hana majalisa kashe kudaden sayan kayayyakin amfanin su wanda suka ce ya sabawa kashi 57 na kundin tsarin mulkin ƙasa. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda daga Abuja ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kungiyoyin nan masu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma fafutukan kare haƙƙin bil'adama da ma waɗannan 'yan kishin ƙasa sun ce suna so ne a haramta wa majalisar damar kashe waɗannan kuɗaɗe saboda ya sabawa kashi 57 ƙaramin kashi na 4 na tsarin sayayyar kayan amfani na shugabannin majalisar dokokin ƙasa da aka kirkira a kundin tsarin mulkin majalisar a shekara 2007. Kungiyoyin sun ce ya zama wajibi majalisar ta zabge yawan adadin kuɗaɗen da suke so a kashe kawai akan motoci. Daya cikin 'ya'yan kungiyar da suka shigar da ƙara ɗan Tata Mahmud ya yi bayani.
A yau a yanda muke fama da kalubalen talauci da sauran abubuwan ba abu bane wanda muke so, shi yasa mu muke Allah waɗaya da sayan waɗannan. In muka duba tun daga 1999 an sha sayan masanatoci da 'yan majalisar wakilan motoci da sauran abubuwan, kuma mun san da cewa akwai abin da ake kira quarterly payment wanda kowane wata uku ake ba su wurin miliyan 30 da wani abu ga sanatoci da 'yan majalisar wakilai. Bayan haka ga dumbun albashi na kowane wata, ga kuma irin oversight function da suke zuwa na dubin ma'aikatu da sauran suna wannan ma akan dan ba su wayansu abubuwa, ga constituency project duk da cewa ministries ke musu. Amma wannan in ma za a ce maganar motoci, ai su ba kaman kariya sibu saban bane wanda za a ce daga director, permanent secretary da sauran abubuwa akan sai musu motoci.
Wannan batu na sayan motoci an dade ana kai ruwa rana a majalisar dokokin kasa domin duk shekaru hudu sai an sake motoci, sannan a sayarwa 'yan majalisar idan sun ƙara wa'adinsu na shekara hudu. Wani abu da Kwamre Bako Abdul Usman, ɗaya cikin 'ya'yan kungiyar da suka shigar da ƙara, ya yi tsokaci.
Kun je ne a matsayinku na jagora na ku wakilci al'umma. Yau gashi nan al'umma suna cikin fatara, suna cikin talauci, suna cikin rashi, suna cikin ganiyan azaba. Ga rashin lafiya ya adabi al'umma, ga rashin tsoro, ga rashin ingantaccen ilimin da za a ba dan talaka shi ma ya san yana cikin romun demokradiya. Amma ku kun fi so ba baki rai da dukiyarsu ku siya motoci na kasaita ku dawo ku shiga ku dinga nuna mana kun isa. To haka ba daidai bane.
To wai menene doka ta tanada a game da wannan irin mataki na kashe makudan kuɗaɗe duk shekaru hudu? Barista mai nasara Umar ya yi ƙarin haske.
Babu doka ko ta ina ta ƙasar nan da ta halasta irin waɗannan sayayyai. Abin da ya kamata shine su waɗanda suke suna yin dokoki daidai da hurumi na sashe na hudu da sashe na 11 na tsarin mulkin Najeriya, to su riƙa girmama dokokin da su suka yi dokokin. Su ne suka yi wannan doka kamar yadda ne bayani, Public Procurement Act. Su suka yi doka wadda ta shafi Revenue Fiscal Responsibilities Commission. Su suka yi doka wadda ta shafi Salaries and Wages Act. duk su suka yi waɗannan dokoki su suka yi doka da ta shafi Financial Control and Management Act 2005 saboda haka tunda su suke yin waɗannan dokokin ya kamata su zama su ne na farko masu girmama waɗannan dokokin
nayi kokarin samun shugabannin majalisar dattawan domin in ji ta bakin su amma kokari na ya ci tura waɗanda na samu ne magana da su kuma sun ce ba za su ce komai ba Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kan jagora idan yana da niyyar kwara. Zaya amince da gaskiya ta bin shari'a ba.
A gaida Madina Dauda. To masu sauraro yau dai muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku game da yadda lamarin tsaro yake ƙara muni a Nigeria, amma kafin nan ku shagata da wannan waƙar.
Nigeria da ke nake kwatance ashe ke nake take shi ashe bazan iya duniya da ke ba bazan iya kwance da ke ba wai me ake nufi kafar mu ba kamar tambi na ce wai me kuke nufi wato ni kasa ta tauma ce manyan kasar gana Nigeria ku zo
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga jahar Bauchi da wa muke magana
Isa Yuguda Muhammad
To malam Isa Yuguda menene ra'ayinka ko zaka dan rage rediyonka
To na rage
To menene ra'ayinka game da lamarin tsaro da yake kara tabarbarewa a Najeriya
Eh to ra'ayina anan shine Ina kira ga gwamnatin tarayya ga mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari ya kamata gwamnati ta yi kyakkyawan shiri a karawa jami'an tsaro karfin gwiwa a sake daukan jami'an tsaro daga sojoji zuwa yan sanda da dukkan dai masu baya taimako ga tsaro saboda a samu damar samun ainihin kwanciyar hankali ga jama'ar Najeriya. Yawa, shi ne ra'ayina.
To, mun gode Isa Yuguda da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Lagos. Da wa muke magana?
Imam.
To, Malam Ibrahim, menene ra'ayinka?
To, ra'ayina game da harkokin tsaro a Najeriya gaskiya al'amari ne wanda yake yalata a wuyan mahukunta da wanda ya rataya kaiwa da wanda suke da ruwa zaki musamman jami'an tsaro sojoji wanda duk a lokacin da ke wannan soja ne mutum ya dauka cewa ya samu kwanciyar hankali har in ana tafiya ma cewa ya hanyar tafiya ga escort din wata muna ganin cewa muna da kwanciyar hankali da yi sanadi to amma me zai wuce sai muna tafiyan haka cikin hakan kuma sai kaga ya zama na an sami wani abu wanda yake jami'an tsaron ma wani sai riga ka gudu kai ne wanda baka da makani a hannunka to saboda ka wannan al'amari gaskiya akwai gyara cikin sa da gaskiyan gaskiya sai a tsaya sosai mutum ya san cewa amana da ya dauka Allah zai tunye shi malkiyama ba wai magana sai ta kare a nan duniya kawai haka shi kenan ba fa a'a abin ne wanda yake fa mutum ya dawo alƙawari zai yi wa ƙasa aiki aikin nan kuma ya tabbata fa yadda yake wa kansa da iyalansa to wasu bayan Allah ma haka ya tsaya hawo dole ne ya kare to saboda haka wannan al'amari a tsaya dai a masu matalaka suna da nasu sai dai gudunmuwa da su bayar yawa idan mutum yana cewa akwai yana ganin cewa unguwarsu ko a garinsu akwai wani mugu ya dace su a kawo mai unguwa ko mai garin a sai guntansu cewa ga abin da yake wuce
to mun gode Malam Ibrahim Imam da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Yobe da wa muke magana
da sunana Alhaji Umar Mai Kaji Fataskum Yobe State
to Alhaji Umar Mai Kaji menene ra'ayinka
ra'ayina ne akan maganar tsaro ba abin da yake bata min rai akan shanin tsaro ina wanda gwamnati ya kamata ta kula da shi sai irin jami'an gwamnati da ake ajewa a bakin gari a wajen gari in abin in wani fitina ya tashi ko ba za su yi koyi ba kamin kai ka gudu su riga ka gudu eh to kaga irin wannan menene amfanin ajiye su irin wannan gege din da ake shi da nake ba da shawara a gwamnati ya kamata duk abin da za a yi ya kasance an sa jami'an tsaro wani yana ganin wani shi da zai amfani amma dan an sa mutum wajen kilomita 10 tsakaninsa da wannan gate din to ba zai hana abin da za a yi wannan tsakanin kilomita 10 din ba to haka mai
to mun gode Alhaji Umar Mai Kaji yanzu kuma sai jihar Kaduna da wa muke magana
tawajja barka da lasariya
yawwa barka dai da wa muke magana
sunana Murtala ne ina kiran ku daga Abuja Rawa Rigasa
to malam Murtala menene ra'ayinka game da yanda tsaro harkar tsaro take tabarbarewa
da maudu'i sai mun fara godiya ga muryar sashen Amurka duba da yadda kuka taso wakili musamman daga ne yazo ya gana da masu buga waya daga TV masu sauraron ku ya kawo mana hulila da t-shirt duk kowa ya ji dadi ko suna ai muku murna ana sa a daure Allah ba da nasara muna godiya to kuma shi ne cewa gaskiya ne a kullum gwamnati da ta san alhakin kare al'umma yana kanta ne a mu talakawa ne iyaka mu fada mu ba da shawara amma da kudade da sojoji da yan sanda da bindigoji da bamamadi yana hannun hukuma to mu da mu addu'a da ba da shawara amma muna ga mu tashi haika shi mulki ba ka dada hannunka ka zauna bane kai ta cin dadi kara wa duniya a'a aiki za ka yi haika ka sauke nauyin da Allah ya daura ma kare haƙƙin mutananka dan sun zabe ka dan ka kare musu haƙƙin su da haƙƙin ga mutuncin su to in kai haka shikenan kai kokarin sauke wannan haƙƙi amma madaman aka ce ana ta faɗa kana ga kamar siyasa ne ko na abu ne to gaskiya kai ma Allah zai tambaye ka muna musu fata alheri kuma Allah ya sa su har shawara da muke bada a samu nasarar tsaro a Najeriya tashi lafiya
to mun gode malam Murtala yanzu kuma sai jihar Plateau da wa muke magana
kuna magana da Alhaji Muhammad Gida Dolangai Katikan Langai daga karamar hukumar mulki ta Mangu a jihar Plateau a Najeriya
to Alhaji Muhammad Gida do menene ra'ayinka game da tabarbarewar tsaro a Najeriya
to tsakani da Allah wato ainihin su jami'an tsaro suna mantawa da cewa akwai rantsuwa da suke yi na cewa za su yi aiki tsakani da Allah za su yi ba tare da nuna bambanci ba bayan haka kuma wato inda nake suna da kokari amma kuma dan sakacin da ake shi ne duk lokacin da aka ce akwai matsala ko da kaman a ce akwai barayi a hanya ba za su taho a lokacin ba ko su kawo ainihin wani uzuri na cewa ba su da mota ko kuma su din nan ba su da kayan aiki wato kaman makamai kenan sai in an kammala wato wannan barna sannan idan motoci sun zo ko kuma su jami'an tsaron sun zo su kuma fatattaki wa'inda su abin ma bai shafe su ba to kuma mu muna ganin cewa kamata ya yi gwamnati ta tabbatar cewa ta tanadi ainihin kayan aiki wa jami'an tsaron tun da duk lokacin da aka samu sakaci sukan wato danganta ainihin
wannan miskila da ake samu akan ba su da isasshen kayan aiki. Domin haka muna ganin cewa irin kudaden da ake voting wa ainihin wannan bangare, domin galibi yawancin kudaden hukumomi ko kuma gwamnati sun fi wato karkata shi akan batun tsaro.
To Alhaji Muhammad Gidado, godiya muke da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Daga kamfanin Fatijaji Kaduna Najeriya.
To Malam Adamu, menene ra'ayinka?
Da sarkata ba shakka, idan aka duba jami'an tsaro kananan nan, yan sanda da sauran duk wani jami'in tsaro, ina yaba musu bakin gwargwado, duk da kasancewa dai akwai gurbatattu a taron an zama daya ba. Amma ba shakka wajen manyan yana da kyau shugaban kasa ya sa ido a wajen nan sosai. Sannan kuma mu har yanzu Najeriya ta bar hanyoyin sadarwanta, layoyi da ake magana da su, wayoyin nan da shauransu, ta bar shekara zuwa ne kawai. Ita kan harajin da waɗannan kamfanonin suke ba ta kawai shi take amfana da shi, wanda koda kunan Amerika aka ce yau kun matsalar sadarwa ya samu a kasar nan, to kowace kasa za ta iya shiga cikin kasar Amerika ta abin da take da dama. Amma da yake kun tsarkake tsaron ku, kuma tsarkake tsaron wannan sadarwan kun sa mashi ido sosai, yasa za ka ga ana shakkan Amerika. To ita Najeriya sai ta bar shekara zuke kawai ana ba ta haraji. To ga shawara, idan har irin wannan kamin mutane da ake garkuwa da mutane da ake yi da waya fa ake yi da wanda aka kama da ƴan uwan wanda aka kama, ko kuma su waɗannan mutane, to me zai hana ita gwamnati ta fito da wani dama ta ci duk wanda aka sata? Aka yi rika magana ta lamba mai kawo lamba layi mai suna kaza, to wannan layi duk harajin da aka samu wannan wanda aka kama aka ce su biya kuɗin, to a tura ma wannan kamfanin wayan ta biya wannan kuɗi, za ka ga sun tsaya sun gyara abubuwansu. Amma abin ta kai ki, idan aka kama talaka iri na, sai ka ga an gama ba a gane ko zuwa, amma da an kama babban mutum sai ka ji an ce an yi tracking layin har an gano wasu a wani wuri, an je an kawo wasu ne suka yi abu kaza. To mu talaka ba a dauke mu bakin komai ba. To idan aka gama da talaka, wallahi za a iya fadawa kan manya, kuma ba wallahi za a iya fadawa kan manya.
To mun gode Malam Adamu da wannan kira naka. Yanzu kuma sai za mu koma jamhuriyar Niger, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Umma Mala Alina daga Dogon Dutse cikin jamhuriyar Niger.
To Malam Umma, ko za ka dan rage rediyon ka?
To na dan rage rediyon na.
To muna jin ka, menene ra'ayin ka?
A Najeriya lalle akwai da 'yan sojawa na Najeriya, sabili da su kan kansu an ce suna tsoron 'yan ta'adda waɗanda masu tsara hanya, masu rikawa da mutane.
To mun rasa Malam Umma na jamhuriyar Niger. Yanzu kuma za mu koma jihar Plateau, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kuna magana da Baba Guskani daga Namu, karamin hukumar kamfani daga jihar Plateau.
To menene ra'ayinka?
To batun tsaron da ake yi, gaskiya hukumomin tsaron Najeriya suna mutukan kokarinsu. Yanzu mutum zai iya gane cewa ba su da makamai wadda yawa da ce su daya kenan. Na biyu, hukumomin tsaron sun yi kaɗan, domin kaman garinmu yanzu babban gari ne, amma abin mamaki ba mu da forin da sun wuce kaman guda biyar. To irin wannan yaya za su yi? Kuma gwamnati ba ta ba su kayan.
To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma sai kiranmu na ƙarshe daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
To sunana Ibrahim Awal Azare a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya.
To Ibrahim Awal, menene ra'ayinka game da taɓarɓarewar lamarin tsaro a Najeriya?
To har ga Allah, gaskiya lamarin tsaro ya dace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai dai kawai mu koma ga Allah, shine mafita. Kasancewar zaki ga da masallaci da coci-coci abin ga baki ɗaya, yanzu yaƙi cinyewa. To gaskiya ina ba wa shugaban ƙasa shawara da gwamnatin tarayya, dan Allah da Annaba, ɗauki matakan tsaro haka, kasancewar ga mutane nan sun gama karatu babu ayyukan.
To Malam Ibrahim Awal, muna godiya da wannan kira naka. To yanzu agogo ya ɗaga mana hannunsa, Madalla, da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 4 na yamma da minti 55 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
An fitar da jerin sunayen ɗan takara na ƙarshe da za su fafata a lashe kyautar gwarzon shekara na hukumar ƙwallon duniya wato FIFA. ɗan takarar uku na ƙarshe na lambar gwarzon ɗan ƙwallon duniya na bana su ne ɗan wasan ƙasar Portugal Cristiano Ronaldo da ke takale da ƙungiyar Juventus ta ƙasar Italiya da Lionel Messi ɗan ƙasar Argentina da ke ƙungiyar Barcelona ta ƙasar Spain da kuma ɗan ƙasar Netherlands da ke takale da ƙungiyar Liverpool ta Ingila Virgil van Dijk. Van Dijk wanda shine ya lashe lambar gwarzon ɗan ƙwallon kafar Turai na wannan shekara ɗan wasan baya na farko da ya taɓa lashe kyautar a tarihi ya taimakawa Liverpool ta lashe gasar zakarun Turai a kakar wasannin da ta shige yayin da kuma suka karkare kakar a matsayin na biyu a teburin gasar Premier. Shi kuwa Ronaldo ya zurawa ƙungiyarsa ta Juventus ƙwallaye 28 da suka taimaka ta lashe gasar Serie A haka kuma ya lashe kofin gasar League ta kasashen nahiyar Turai tare da kasarsa ta Portugal. A nashi bangare kuma Lionel Messi ya zurawa ƙungiyarsa ta Barcelona ƙwallaye 51 a kakar wasannin da ta gabata a dalilin da ya bashi damar samun kyautar takalmin zinari a zaman wanda ya fi kowa zura ƙwallaye a gasar zakarun Turai da kuma gasar La Liga wacce suka lashe a kakar wasannin da ta gabata. A bangaren mata kuma Lucy Bronze 'yar kasar Ingila da ke takale da ƙungiyar Lyon da 'yan kasar Amurka biyu Alex Morgan da kuma Megan Rapinoe su ne ke takarar gwarzon shekara na bana. Kasar Ingila ce ta yi mamaya a takarar gwarzon koci na shekara domin kuwa dukkan 'yan takarar uku na ƙungiyoyin Ingila ne wato Pep Guardiola na Manchester City, Jurgen Klopp na Liverpool da kuma Mauricio Pochettino na Tottenham. Tsohon shahararren ɗan wasan ƙungiyar Chelsea da Manchester United Romelu Lukaku da yanzu ya koma takale da ƙungiyar Inter Milan ta kasar Italiya ya bayyana cewa ana samun koma baya a yaƙi da nuna wariyar launin fata a sha'anin ƙwallon ƙafa bayan da shi ma ya fuskanci hakan daga magoya bayan ƙungiyar Cagliari a wasan da suka fafata a jiya Lahadi. Lamarin na Lukaku ya biyo ne bayan da 'yan wasan Manchester United Paul Pogba da Marcus Rashford da kuma ɗan wasan Chelsea Tammy Abraham su ma suka sami kalaman nuna wariyar launin fata a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Duk da yake ƙungiyar ta Cagliari ta sha alwashin bincike da bin kadin lamarin da aka yi wa Lukaku to amma ɗan wasan ya ce wajibi ne dukkan 'yan wasan ƙwallon ƙafa a duk inda suke su fito ƙarara su yi Allah waddaye da wannan halayya da ke ƙoƙarin kawo cikas ga sha'anin ƙwallon ƙafa a duniya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla masu sauraro kafin mu ƙarƙare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaici.
Amurka ta cima wata yarjejeniya tsakaninta da wakilan kungiyar Taliban wanda zai buƙaci Amurka ta janye mayakanta da ke tsansani biyar da ke cikin Afghanistan a cikin wa'adin kwanaki 135 da rattaba hannu akan takardar yarjejeniyar. Mahaukaciyar guguwar Dorian a yau Litini ta yi wa tsibirin Bahama kace-kace a yayin da iska mai tsanani ta kutsa ko'ina tare da yin barazana ga rayukan mazauna yankin. Haka kuma guguwar ta sa igiyoyin ruwan teku sun dinga fantsama suna afkawa kan ƙauyuka da garuruwan da ke bakin tekun abinda shi ma yake barazana ga rayukan al'umma.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Dan ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.